Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 na 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Faki.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 15 ga watan Yuni na shekarar 2023 za mu magana ne akan ciwon damuwa musamman ma ga mata, abinda ake kira depression a turance.
Sauraronmu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da ƙwararriyar likita akan wannan cuta.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurare, ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da Dr. Fatima Ja'far Yahya, malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna ɓangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauranmu na yau da gobe. A yau muna tare ne da Dr. Fatima Ja'far Yahya, malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna ɓangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa, wacce za ta mana magana akan larura ko in ce ciwo na damuwa. Mai sauraro, ne za ka yi mamaki a ce damuwa ita ma ciwo ne? Ƙwarai da gaske, damuwa larura ce wacce ita ke iya shafar kwakwalwa kuma take iya kawo canji a rayuwar ɗan adam. Likita, barka da zuwa.
Barka ka dai.
To, kamar yadda dai na gabatar wa mai sauraro, likita, na ce da su za mu yi magana ne akan damuwa. Likita, menene damuwa ta kanta?
To, akwai damuwa sannan akwai cutar damuwa.
To,
ita damuwa dai wata yanayi ce wanda mutum kan shiga a yayin da ya rasa wani abu da yake so ko kuma wani abin ki ya same shi. To, wannan hali dukkan ƴan adam na shiga cikinsa kuma ba shi da wani matsala. Amma a yayin da irin wannan damuwa ya zarce lokacin da ya kamata a ce ya fara rabuwa, a likitance sati biyu ne. So, yayin da damuwa da bacin rai da bakin ciki ya wuce sati biyu, sannan ya fara hana mutum yin abubuwan da da yake yi, to ya fara shiga cikin ciwon damuwa kenan. Ita ciwon damuwa kuma ciwo ne, lalura ne, kamar yadda ƴan adam ke fama da sauran lalurori irin su hawan jini ko a ce ciwon suga.
Likita, kin ce idan damuwa ta kai har sati biyu, ma'ana idan ko da mutum bai samu biyan bukata ba, ana shirya zaton ya kamata a ce cikin wannan makonni biyun damuwa ta ragu a jikinsa?
Idan damuwa ba ta zama lalura ba, daga ranar da wannan abin kiɗin ya same ka ko kuma ka rasa wani abu zuwa sati biyu, ya kamata a ce damuwa, tsananin damuwan yana ta raguwa. To, amma idan damuwan bai ragu ba, sannan wasu alamomi na musamman suka fara bayyana a jikin wannan ɗan adam, to shine za a ce ya shiga cikin lalurar ciwon damuwa.
To, dama tambaya na shine irin alamomi ne za a iya gani a wurin mutum da za a iya gane cewa wannan ya fara shiga cikin ciwon damuwa?
Alamomin dai suna da yawa, amma likitoci sun zauna sun tattara su wuri ɗaya. Na farko, akwai ɓacin rai da rashin walwala mai naci, a kusan kullum na fiye da sati biyu. Sannan kuma akwai rashin sanyin abubuwa masu kawo nishadi wanda da aka saba da su kuma suna haifar da nishadi. Sannan kuma duk da haka akwai rashin son shiga mutane, rashin son shiga iyali, yan uwa da abokan arziki wanda da an saba yi.
Wato mutum ya kebe ko ya shiga daki ya kulle.
Alhalin kuma da ba haka yake ba sai da wannan lalura ta same shi. Akwai kuma rashin son yin sana'a ko kuma aikin da aka saba da shi. Idan kuma dalibi ne za a ga ya fara kin zuwa makaranta ko rashin son zuwa makaranta ko kuma ko ya je makarantar sai a ga yana komawa baya wajen hazaka. Inda dalibi ne mai hazaka baya fadi jarabawa sai ya fara fadi jarabawa ko kuma a ce ba ma ya zuwa aji. Duk da haka za a iya ganin rashin son kulawa da tsafta. Mutum an saba kullun zai yi wanka kafin ya fita sai aga cewa yanzu a ko dai yana kin yin wankan ko kuma a bai tsaftace gida ko kuma ko yayi wankan ma ba zai dauko kaya masu kyau ya saba. A gaba zamu iya cewa wani daga cikin alamun damuwa kuma shine rashin son cin abinci ko kuma cin abinci fiye da kima.
To haka wai sai ta idan ransu ya baci kusa cikin damuwa sai su fara cin abinci kaman ba yanda dai aka saba gadin suna cewa
sosai. Wani in ya tasa abincin ya ci wannan ya ci wancan
haka ba wai dan yana jin
yunwa ba, ko da baya jin yunwa. Wani kuma gaba ɗaya ma sai baya son cin abincin
sai kuma ya dauke
ko me aka kawo mishi gaban shi zai ji baya so kuma ba zai ci ba,
ko da ba zazzabi ke ba.
Ba zazzabi ba, komai sai damuwa.
Ranshi ne a baci.
Ranshi a baci. Wasu kuma sukan samu yawan bacci ko kuma rashin bacci. Duk damuwa tana haifar da wannan. Wasu kuma kaga za su fara samun ciwo a bangaren jiki daban-daban. Kai na ciwo, kafa na ciwo, baya na ciwo, mara na ciwo, ga dai ciwo wanda idan aka tattara su a gaban likita ba zai iya bada ma'ana ba. Ciwo a bangaren jiki daban-daban shi ma yana iya kasancewa alama ce ta ciwon damuwa. Wasu kuma sai su kasance suna yawan kuka, kawai za su fashe da kuka akan ƙananan abubuwa, abinda bai kai ya komo ba, bai kamata a mishi kuka ba, su sai su zauna su yi ta kuka akan shi. Wasu kuma za ka ga suna da saurin hasala, nan da nan sun tashi sun fara sababi akan abinda bai taka kara ya karya. A wani lokaci kuma za ka ga mai ciwon damuwa ya kasance yana yawan roƙon gafara. Gashi dai abin da yayi ba wani abu muhimmi bane, amma sai yayi ta roƙon gafara, yayi ta roƙon gafara to
sai
ka kantar da kanshi shine. To wannan shi ma alama ce ta damuwa. Masu ciwon damuwa kuma wani lokaci akan same su da yawan baiwa abin bakin ciki muhimmanci. Idan ka zo musu da labari na bakin ciki za su ta maimaita shi, su ta yaya ta shi, amma kuma in na farin ciki ne kafin ma ka gama labarin ba sa son ji, sun yanke ka kuma ba za su sake maimaita shi ba. Zuciyarsu ta fita daga duk wani abu da yake kawo walwala da farin ciki sai dai bakin ciki. Wani lokaci kuma za ka ga wasu su sai su samu rashin natsuwa da rashin sukuni, ba za su iya zama a wuri ɗaya su kulla wani abin kirki ba, sai dai su yi ta zirga-zirga mara ma'ana. Shi ma wannan zai iya kasancewa alama ce ta damuwa. Wasu kuma idan damuwan ta kama su sai kaga kasala ne ya ci karfin su, ba wai dun sun gaji ba, za ka ga kasalan wani lokaci har za ta yi tsananin yawa a jikinsu, ba sa iya wani aiki muhimmi, hatta magana ma sai ya kasance ba sa iya yi da karfi.
Wato su ji kaman da inda ake cewa idan jinin mutum ya sauka kaji je kai dai ba ciwo ne sai kwantar da kai ba, amma ba ka da karfi a jikin ka.
Haka ne, za ka ga magana suna yi a hankali, karfin muryan ma ta rabu. To shi ma alama ne na ciwon damuwa. Wani lokaci kuma za ka ga cewa suna da rage mai da hankali akan abubuwa masu muhimmanci. Za ka ga tunani mai kyau ma ba sa iya yi. Idan ka kawo musu wani matsala su yanke kyakkyawan hukunci ba za su iya yankewa ba. To wannan duk shi ma yana daga cikin alamomi na ciwon damuwa. To akwai wata alamar ciwon damuwa kuma da mutane sukan yawan kau da kai saboda rashin sani. Idan kana zaune da mutum sai ka lura cewa shi yana da tsananin musgunawa, baya bari ayi walwala. A misali mace ne tana auren miji, taga haka kawai ya hana ƴan uwanta zuwa ko kuma ya hana ta shiga mutane ko kuma a'a ana ciwo ko ita ko yara ya hana ta zuwa asibiti
ba wani
dalili. To shi ma zai iya zama alama na cewa wannan miji ciwon damuwa ta fara kama shi.
Wato shi kan shi din wannan misali fada ko zuciya da yawa da sauran da takura ina shi na ma fama da lalura ce ba a sufa a sani ba.
Zai yi. To daga nan kuma idan ciwon damuwa ta yi tsanani ba a nemi magani ba sai mai ciwon ya fara tunanin shi rayuwar shi ma a yanzu kwata-kwata ba ta da amfani, mutuwa ma ta fi mishi alheri. hakanan zai taraye wannan abun a ran shi idan ba ai komai akai ba shine mukan ji labarin cewa mutum ya dauki ran shi da hannun shi wato ya kashe kanshi kenan to wannan shine karshen mataki ko illa na ciwon damuwa
to gurin dawo da ke baya wato ba a rasa dalilai da zai sa dan adam shiga cikin wannan damuwa akwai dalilai muke ganin suke da karfi wanda za su iya jefa mutum tun farko ma ya shiga cikin damuwa
abubuwa daban-daban na iya jefa mutum cikin lalurar ciwon damuwa waɗannan abubuwa an kasa su kaman kashi uku kashi na farko yana dangantaka ne da halitta na jikin mutum akwai abubuwa da mukan yi gado iyaye da kakanni to wasu a cikin gadon su za su iya gado wasu ƴan ƙwayoyin halitta da ke iya haifar da damuwa
kaman ya
a misali yanzu mutum ne a cikin kakannin shi ko iyayen shi akwai masu ciwon damuwa to za a iya haihuwan shi da wannan ƙwayoyin halitta wanda za ta iya haifar da ciwon damuwa amma ko da yana dauke da ƙwayoyin halitta ba dole ne a rayuwar shi dole sai ya samu ciwon damuwa ba zan yi bayani anan gaba wani lokaci kuma akwai jinsi bincike ya nuna cewa jinsin mace ya fi kamuwa da ciwon damuwa akan jinsin namiji
akwai wani ƙwaran bayani ne daga bangaren likitanci
a bangaren likitanci akan alakanta wannan da wasu sinadarai da ke jikin mace wanda baya jikin namiji
to
sannan kuma wasu shekarun da ciwon damuwa ya fi tasiri a wannan shekarun sannan kuma akwai ciwuwuka wani lokaci wani ciwo ne ke jikin mutum kuma mutumin akwai tso yana tattare da tsoron cewa wannan ciwo ba ciwon da zai warke bane
wato ba zai tashi ba
sai sa shi a cikin ranshi har ya haifar mishi da ciwon damuwa sannan kuma akwai wasu sinadarai a jikin bil'adama wanda karancin su ko yawan su shi ma zai iya buɗe ma ciwon damuwa kofa
to nan da nan da karamin abu sai sa mutum ya shiga cikin damuwa saboda sinadarin da
ke ciwo ne kashi na biyu kuma za a iya cewa yanayin tunanin dan adam akwai wanda tun farko kin san akwai a Hausa mukan ce hali akwai wani a halin shi dama shi mai baiwa abin bakin ciki muhimmanci ne akwai wani a halin shi kwata-kwata baya son hulɗa da mutane to waɗannan irin mutane da zaran wani rashi ya same su ko wani abin ƙi ya same su su sun fi kowa saurin shiga cikin lalurar ciwon damuwa a bisa wanda shi dama ya riga ya saba da shiga jama'a kuma halin shi ba haka yake ba sannan kuma akwai yanayi na halin rayuwa wani yaro zaka ga an rene shi cikin matsanancin hali takura da azabtarwa to shi ma idan ya girma abu kadan in ya same shi zai iya shiga cikin ciwon damuwa sannan kuma akwai kashi na uku wanda shi ma dai za a ce halin zamantakewa ne yake haifar da shi a'a mace ce ta auri miji mai takura wanda bai damu da farin cikin ta ba yana musguna mata to in har ba a kawo dauki ba za ta iya shiga cikin ciwon damuwa ko rayuwa cikin tsananin tsoro shi ma yana haifar da ciwon damuwa wasu kuma za ka ga rashin ci gaba ne a rayuwa kuma ba su yi ma abin kyakkyawan fahimta ba to shi ma sai ka ga a hankali wannan rashin ci gaba ya haifar musu da bacin rai madawwami da har zai iya jefa su kamu da ciwon damuwa
to shi wannan larura na damuwa likita a yanda kika yi bayaninsa dai kowanne dan adam wanda yake tare da wannan damuwa yana tare da wasu mutane tare da shi ya Allah zara'arsa ko kuma gabaɗaya al'umman da yake tare da shi shin ciwon damuwa wannan yana iya janyowa ko kuma yana iya asasa wani matsala a cikin al'umma idan an samu mutane suna yawaitar samun ciwon damuwa
eh hakika kuwa waɗannan matsaloli na farko akwai matsalolin da za a gani a jikin shi mai ciwon damuwa sannan kuma akwai matsaloli wanda za a gani a wurin wanda yake zaune da su
kamar ya yake
a misali a jikin shi mai ciwon damuwa za ta iya haifar da matsanancin kiba ko kuma matsanancin rama kamar yadda muka yi bayani a baya ko dai su kasance suna cin abinci fiye da kima ne ko kuma ba sa cin abincin sai an yi da gaske sannan kuma zai iya jawo bincike ya nuna cewa ciwon damuwa takan buɗe ma cututtuka da yawa kofa yadda shan taba sigari ba adadi yake buɗe ma cututtuka kofofi da yawa ita ma haka ciwon damuwa take sannan shi mai ciwon damuwa akan same shi da yawan mantuwa kuma zai iya haifar mishi da matsala iri-iri
ko da ko wurin aikinsa ne
wurin aiki wurin karatu wurin mu'amala sannan kuma za a iya samun shi da karancin tunani mai kyau shi ma wannan kinga zai shafe shi kuma zai ma iya shafan wani. Sannan kuma a baya mun yi bayani cewa ciwon damuwa na iya haifar da kadaici. To wannan kadaicin zai iya ƙara ma mai ciwon damuwa damuwa. Kadaicin zai iya ƙara
mishi koda shi ya ware kanshi,
wannan ware kanshin zai iya ƙara mishi damuwa akan ciwon da yake yi. Sannan kuma ya sa shi ta mugayen tunani, gashi shi kadai bai gaya ma kowa ba ballantana a taimake shi. To wannan a bangaren wanda ya kamu da ciwon kenan. Sannan a bangaren wanda yake zaune da su ko wanda yake mu'amala da su, akwai masu ciwon damuwa da yawa da sukan jefa matansu ko ƴaƴansu ko wasu makusantansu su ma cikin ciwon damuwa saboda rashin sani. Mai gida ne ya taso gidan shi baya bari ayi walwala, duk wani nau'o'i na nishadi da na sakin rai baya bari a gidan. To waɗannan al'umma za su rayu a takure. Koda ciwon damuwa bai kama su suna cikin gidan ba, idan suka fita waje dalili kaɗan ne zai same su sai kiga sun fada cikin ciwon damuwa daman can
a takure
cikin kunci.
To
haka yana faruwa.
Sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar.
To likita, akwai wani dangantaka tsakanin ciwon damuwa nan da shaye-shaye ko kuma a ce matsalar kwakwalwa ko ciwon hauka?
Hakika akwai dangantaka. Akwai lokacin da zaki ga yawan shaye-shaye shi kanshi ya canja sinadaran da ke jikin dan adam da wanda suke yawo a kwakwalwar shi ya haifar da ciwon damuwa. To akwai kuma wanda za su ci a wani abin ki ne ya same su ko wani abin bacin rai ko sun nemi wani abu basu gamsu ba ko basu samu ba, shi yasa suka fara shaye-shaye. So kinga abin ya zama hanya biyu kenan.
To hakan na da alaka da irin matasan nan da iyayensu suka bar gida, wato iyayensu mata suka rabu da iyayensu, masu ana iya samun yaran su shiga cikin wannan matsanancin damuwa?
Hakika rabuwan aure a yayin da akwai yara yana da matukar hatsari ga su yaran, saboda yara da yawa bincike ya nuna cewa sukan samu matsaloli iri daban-daban na fadawa mugun hannu da kuma samun rashin ingantaccen tarbiyya domin rashin kasancewa iyayensu tare. To waɗannan abubuwa na fadawa mugun hannu da musguna musu da kuma rashin samun ingantaccen tarbiyya zai iya tura su kamu da ciwon damuwa.
To abubuwan nan wanda muka faɗa, an ce duk wanda ta kai ta kawo akwai mafita. Likita, a irin wannan lura na ciwon damuwa akwai mafita? Akwai ana iya warkewa daga damuwa?
Ciwon damuwa ba wani magani da za kwayan magani kamar na asibiti da zaka sha guda daya ka ce bai ka warke. Kamar kin ga yanzu idan mutum ya kamu da kamar ciwon malaria, ai za a baka kwayoyi ka haɗe shikenan sai a ce ka warke ka daina zazzabi. To ita ciwon damuwa ba ta da irin wannan kwayoyi. Masu bincike sun nuna cewa matakai ne akan dauka daban-daban. A cikin matakan kuma rigakafi shine mafi a'ala. Wannan al'umma tana fuskantan kalubale iri-iri. Ɗaya daga cikin kalubalen kuwa mun sani cewa wannan al'umma ce da ke samun barazana daga tattalin arziki. Ɗaya daga cikin ciwuwukan da ke kama wannan al'umma da ke addaban wannan al'umma, idan ka kirgo su hawan jini, su ciwon zuciya, su ciwon siga, to tabbas sai ka hada da ciwon damuwa a duk duniya.
To saboda talauci.
Saboda talauci, wani lokaci kuma saboda ci gaba, wanda ci gaban za a iya cewa ci gaban mai haƙari jiya kenan. Yawan ci gaba kin san yakan kawo yankewan zumunci ko ƙarancin zumunci, yakan kawo kadaici, yakan kawo sauyin abinci. To duka waɗannan abubuwa ne da suke taimaka ma ciwon damuwa ya kama bil adam.
To ya za a warware haka?
To warware hakan ba zai samu ba sai an kiyaye wasu dokoki. Kamar yadda na ce rigakafi shine mafi a'ala. Na farko dai wannan al'umma ta sani cewa idan dai har tana son lafiyarta ya inganta to hakika a dawo da cin abinci ingantacce cin abincin gona ba cin abincin gungwani da kwali ba shi cin abinci mai kyau musamman irin abin da ya hada da kayan lambu ganyayyaki hatsi musamman wanda ba a sirfe ba irin dai wanda muka tashi kakanninmu da kakannin kakanninmu suna ci to waɗannan abinci su suna inganta lafiyar dan adam su waɗannan abinci sukan samar da sinadarai wanda yake danna damuwa ya haifar da farin ciki don sinadaran suna nan daban-daban abu na biyu da al'umman nan za ta kiyaye shine ingantaccen bacci to idan muka ce ingantaccen bacci na farko dai ana nufin bacci a farkon dare ba sai dare ya raba ba sannan isasshen bacci yana da cikin ingantaccen bacci ba zaka kwanta kai bacci awa biyu kace ka tashi ba a'a zaka kwanta in kai babba ne bacci akalla awa 7 zuwa 8 sannan kuma idan zaka yi bacci ya zamana cewa an kashe fitilla ya zamana cewa babu wani sauti da zai rika damun ka yayin da kake bacci to wannan duk su ne alamomin ingantaccen bacci ingantaccen bacci shi ma yakan samar da sinadarai wanda suke inganta farin ciki kuma ya taushe sinadaran da suke haifar da damuwa da bacin rai da kuma bakin ciki abu na uku zamu ce yawan motsa jiki akai-akai yawan motsa jiki da ke haifar da lafiya ba motsa jiki ne mai wahalarwa ba likitoci sukan fi ba da ƙarfi wajen gaya ma al'umma kowa ya zamana cewa yana tafiya tafiya wannan na mutanen da
kawai komai ba sai ƙaramin abaci sai an hau abin hawa ba ana iya takawa dai a dinga motsa ciki
yawa a rana dai ya zamana cewa in baka yi tafiya ba kai na minti 20
to
yawa to wannan shi ma yana haifar da sinadaran farin ciki ya rage damuwa abu na gaba akwai abin da ake ce ma tunani mai kyau ya zamana cewa kai idan ka zauna duk wani tunani da zaka yi akan ka ko akan inda kake zaune ko akan mu'amalanka ka inganta wannan tunanin kada ka rika tunanin abubuwan cutarwa a koda yaushe da kuma abubuwa wanda ba za su amfani ka ba ka dina kaskantar da kanka tun wajen tunaninka to shi ma wannan yana taimakawa wajen kare bil'adama daga ciwon damuwa abu na gaba kuma shine hasken rana a nahiyar mu ba sai mun siye shi da kuɗi ba amma kuma mun kawo zamanin da mutane suna gudun hasken rana sai kaga mutum ne ya tashi da safe bayan ya kwana a daki mai duhu da safe zai tashi ba zai bude window ba zai bar AC a kunne haka nan zai ta zama cikin wannan duhu yana fitowa duka bai fi minti ɗaya ba ya shiga motar shi an riga an sa bakin glass an kunna AC motar tana tsayawa a gaban ofishin shi zai sauka ya sake shiga da an kulle ko ina an kunna AC to wannan kin ga cewa ga hasken rana kyauta amma shi ya haramta maka shi alhalin bincike ya nuna cewa hasken rana yana shi ma samar da sinadaran farin ciki ya rage wanda suke haifar da bakin ciki shi yasa idan kika lura kasashen da ba sa samun isasshen hasken rana su sun fi sauran kasashe samun al'umma masu kasancewa cikin damuwa
a duk wannan bayanan da kika yi likita kaman wanda ya shafi shi mai damuwan ne wanda matakin da zai iya dauka al'umman da muke da shi mai damuwan yake tare da su fa ko a ce iyali ko kuma makusantansa me za su yi taimaka mishi fita daga cikin wannan larura na damuwa
yawanci lalurori ko ciwuka da sukan shafi kwakwalwa shi mai tare da laluran baya sani mutane kaɗan ne laluran kwakwalwa kan same su ko na tunani su san cewa ai lallai fa ina da matsala wasu a al'umman da suke zaune tare da su ne sukan fahimci haka idan ciwon damuwa ne waɗannan alamomi da muka lissafo daga farko na yawan musgunama wanda kake zaune tare da shi da kuntatawa ko kuma yawan fada ko yawan ba abin bakin ciki muhimmanci da yawan rashin son nishadi da kuma hana wanda kake zaune da shi shi ma ya samu wannan walwala ko kuma a yawan cin abinci ko karancin cin abinci ko yawan bacci ko rashin bacci da dai sauransu wanda muka lissafo a baya so idan aka ga wani ya shiga cikin wannan halin ba kamata yayi a yi shiru a rika tunanin ai wani mai wuyan hali bane wuyan halin nan ya yiwu na rashin lafiya ne idan har akwai na gaba da shi wanda za su iya zuwa su kai shi gaban likita ya kamata a tuntube su na gaba da shi din ya hada da yayi iyaye a malamin anguwa limami miji ko mata ko dai ko aboki ko kawa a nima ma mai shi taimako daga wurin likita. Yayin da aka je gaban likita, likitoci suna da hanyoyi daban-daban da suke bi domin samun maslaha a laluran ciwon damuwa. Kuma waɗannan hanyoyi da likitoci suke bi yana aiki, yana rage ciwon damuwa. Wasu idan ma ciwon damuwan ya lafa har sai su rayuwarsu bai sake tashi ba. Saboda haka ya zama wajibi akan kowace al'umman da ta lura tana da dan uwa ko shugaba ko da da makamantansu wanda alamomin ciwon damuwa ya bayyana a jikin shi ko ya bayyana a jikinta, a nema musu taimako, a kai su gaban likita, domin idan ba a yi haka ba za su cutar da kansu sannan su ci gaba da cutar da duk wani wanda yake mu'amala da su. Labarai da yawa sukan zo mana na cewa miji ne yake zaune tare da matan shi, za ta yi ciwo ya hana ta zuwa asibiti, yara za su yi ciwo ya hana su zuwa asibiti, a'a idan abinci za ta yi sai ya kirga ƙwayen shinkafa da za ta dafa, idan wani dan uwan ta ya zo gidan sai ya fitine ta me ya kawo shi, me ya zo yi, don me suke zuwa, ita in za ta je ta gani iyayenta ya hana ta ba wani kwakwaran dalili. To irin wannan zama bai kamata a ce idan matan ta je ta gaya ma na gaba sun ce a'a ki haƙuri ki ci gaba da zama haka nan ba, don ya yi wannan miji nata yana fama da ciwon damuwa. Idan aka kyale ta sannu a hankali zai ci gaba da cutar da ita, ya cutar da tunaninta, ya cutar da lafiyanta, ita ma ya jefa ta a wannan duhu na ciwon damuwa.
Wato ya kai ta
wata za ta iya aikata abin da ba shi kenan ba, daga nan kuma duk laifi sai ya koma kanta. Alhalin al'umma na gani aka ki taimaka mata. So iyaye ya kamata idan kuka bada ƴaƴanku aure ku mai da hankali ku ga shin wani irin mutum na aura ma ƴata.
Wato bayan auren a sa ido,
sa idon ya zama ba mai cutarwa, sa ido dai na mai hankali. A sa ido in har ta zo ta kawo ƙara, idan iyayen ba su fahimci wannan laifukan da take kawowa ba, akwai dattawan anguwa, akwai likitoci, iyayen ya kamata su kai magana gaban likita ko gaban dattawa a ce a'a wancan fa ga abin da take cewa mijinta na mata. Hakan yayi daidai da abin da za a iya karban shi a cewa ba zai iya cutar da ita ba, koko ya kamata mu dauki mataki. A daina yin shiru, al'umma da yawa suna wahala suna cutuwa akan shirin da muke yi wanda bai dace ba. Mu alhaki yana kan mu al'umma, duk lokacin da muka ga abubuwa ba su yi daidai ba kada mu yi shiru, kada ka rike hannu ka ce ai ba a gidana wannan abin yake faruwa ba, a'a ai ba dan da na haifa abin yake faruwa da shi ba, ka rike hannu ka kauda kai, to sannu a hankali abin da ke faruwa zai iya shafanka. Wannan al'umma ya kamata mu sa ido matuka mu maida hankali akan matasan mu. Sau da yawa zaka ga matasa wanda in an bar su suka rayu a kyakkyawan mataki, kyakkyawan tafarki, mutane ne wanda za su girma, al'umma su amfana da su, ƙasa ta amfana da su, duniya ta amfana da su. Amma sai kaga waɗannan matasa wani abu ya same su na rashin gamsuwa a rayuwa, ko dai sun nemi makaranta ba su samu ba, ko iyayensu sun kasa biya musu kuɗin makaranta. So waɗannan matasa za ka ga cewa da yawa daga cikinsu suna fita za su haɗu da abokai wanda idan suka gaya musu damuwan da suke ciki za su ce ap, ai akwai abin da nikan sha, damuwa ta min sauki. Sai su koya musu hali na shaye-shaye. To shi wannan hali na shaye-shaye idan suka dan fara dan ɗaya biyu damuwar tana iya raguwa, amma idan suka ci gaba da shaye-shayen ba wanda ya ja su a jiki ya kai su wurin likita aka raba su da shaye-shaye, sai kaga cewa shi kanshi shaye-shayen ya cutar da sinadaran da suke cikin jikinsu suke musu amfani a kwakwalwa, damuwar sai ta ƙaru. Idan damuwar ta ƙaru za ka iya ganin su suna yawo akan titi gaba ɗaya sun haukace koko su ma kashe kansu. Saboda haka al'umma lallai ne mu jajirce mu san cewa wannan illa na ciwon damuwa ba ƙarama ba ce, tana iya haifar da rugujewar al'umma.
No.
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lagos Gresham da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari